إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sani kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau 10 ga watan Muharram lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 5 ne ga watan 7 lissafin miladiya shekara 2025 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu ci gaba da karatun da muke yi a cikin masallacin Imam Malik littafin Kitabul Kaba'ir Mukhtasar Kitabul Kaba'ir na Imam Adh-Dhahabi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abinda ya rubuta tare da aiki da shi gabanin mu dora karatu cikin littafin babalefi mu dan yi tsokaci kadan dangane da wannan rana ta yawm Ashura Ubangiji ta'ala a cikin ikonsa da hikimarsa yakan sa wasu abubuwa su faru domin su zama tarihi kuma sakamakon faruwar wasu abubuwa sai kuma a samu wasu ibadu wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar haka yawm Ashura'a Ubangiji ta'ala ya ce a ringa tunatar da mutane ayyamillah kwanakin Allah kamar yadda ya tabbata cikin Al-Qur'ani wa zakkiruhum bi ayyamillah a ringa tunatar da mutane kwanakin Allah daga cikin kwanakin Allah wato sune kwanakin da annabawa suka yi nasara akan al'ummarsu kwanakin da Allah ya dirka ke ya halakar da makiyan annabawa makiyan musulunci idan muka dauki ayyamillah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce yawm badr ranar yakin badar wanda aka yi shi 17 ga watan ramadana shekara ta biyu bayan hijira wannan ita ce ranakun Allah idan ka dauka dangane da annabi Nuh farkon manzo sai ka ce lokacin da Allah ya tseratar da annabi Nuh da waɗanda suka yi imani da shi a cikin jirgin ruwa ya halakar da wato mabarnata in ka dauka annabi Lot sai ka ce lokacin da Allah ya juyin waina da mutanansa a kasarsa a garin Sodom can Jordan kenan wanda sai da suka ji tasbihin mala'iku sai aka yi upside down da su annabi Musa alaihi salam ayyamin la a lokacin sa shine irin wannan rana yawmu ashura ranar 10 ga wata na Muharram na wancan lokacin a wannan ranar ne Allah ya tsayratar da annabin Allah annabin Musa da jama'arsa ya halakar da Fir'auna da mutanansa inda a lokacin Fir'auna sai da ya ikirarin musulunci da ya ga hada sai da ya tabbatar da musulunci yace ya yi imani da Allah nan da Banu Isra'ila suka yi imani da shi shi ma yanzu musulmi ne sai Allah yace al'ana sai yanzu ne zaka yi imani wa qad asaita bayan da kaki ka kasance cikin mabarnata to kadai alfarmar da zamu maka al-yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau zamu tsairatar da kai da gangar jikinka dan ka zama aya a ƴan baya gashi nan shine yace wai shine Allah shine yace bai san Banu Isra'ila suna da wani abin bauta in ba shi ba to gashi nan dai yanzu gawa ce ya za a yi Allah kuma ya zama gawa saboda haka da Allah madaukakin sarki ya tseratar da Fir'aun ya tseratar da annabi Musa da jama'arsa sai annabi Musa ya yi azumi saboda nuna godiyarsa da farin cikinsa ga Allah madaukakin sarki mutanansa su ma sai suke yin azumi a wancan lokacin Yahudawa to har bayan ya tafi jikanunsu da suka zo su ma sai suke raya wannan sunna ta azumi duk da cewa sun kisadar da imani da imani ba su sadar da imaninsu da annabi Muhammadu ba sai suka saura a Yahudanci to har yanzu ba su musulunta ba amma dai ba su jefar da waccar wato ibada da annabi Musa yake ba maza Allah ya dawo garin Madina sai ya taras da Yahudawa suna azumi ya tambaye su wai me yasa kuke wannan azumin suka bashi labari sai ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minku mu ne ne muka fi cancanta da annabi Musa ba ku ba saboda haka manzon Allah ya azumci Ashura'a sannan kuma ya umarci sahabbansa da yi shine yanzu kuma ake yin wannan azumi wannan shine sababin yin azumi nuna godiya ga Allah to dan fadakarwa kadan dangane da al'ummar shi kullum dan adam yana buƙatar a tunatar da shi abin da ya dan mance a waccan shekarar inda mutane za su dan yi waiwaye akan harkar abinci za su ga a wannan shekarar an samu sauki kwanan shinkafa a wancan waccan shekarar da ta wuce ya haura 4000 haka ne ko 4000 da doriya wajen 5000 ma yanzu kuma za ka same ta ne 2500 an samu sauki ko ba samu ba yanzu mutane sun gode wa Allah bisa wannan sauki da suka samu masara a waccan shekarar ana sayar da ita 2500 yanzu kuma ana sayar maka ita 1500 a wancan karan da 400 1400 yanzu kaga an samu sauki ko mutane sun gode wa Allah akan irin waɗannan abubuwan to duk irin waɗannan abubuwan suna da abubuwan la'akari ƙa'ida ce ta Allah in ka gode wa Allah bisa ni'imar da ya maka sai Allah ya ƙara ma in kai butulci to sai kuma jarrabawa ta sake samuwa saboda haka su sunna ta annabawa idan al'amura ya same su na farin ciki sai su gode wa Allah Allah madaukakin sarki ya ce a shelanta wa al'umma cewa Allah madaukakin sarki yake cewa a shelanta musu la in shakartum la azidannakum idan kuka gode wa Allah bisa wata ni'imar da ya muku sai ya ƙara muku ni'imar amma in kuka yi butulci kuka ki gode wa Allah to azabar Allah tana da radadi Allah ya iya kamu Allah madaukakin sarki ya hakaito mana dangane da mutanen annabi Dawuda ya ce ku mutanen annabi Dawuda ku yi aiki don ku nuna godiyarku zuwa ga Allah to duk lokacin da ka samu wata ni'ima ta duniya ne ko ta menene to ka gode wa Allah to sai Allah ya kara maka wannan ni'imar in kai butulci kuma sai Allah ya taba ka to akwai kuma wata al'ada da nake so in fadakar da ita ko da yake kafin nan shi falalar azumin za a kankare maka zanubin shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumci yawm ashura za a kankare masa zanubin shekara guda duk da kuma gashi yanzu ana yin tasu'a da ashura jiya an yi tasu'a yau kuma ana ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asaba wa yahudawa ya ce idan Allah ya wanzar da ni wata shekara mu za mu azanci hadda tasu'a tara ga wata mun saba musu kenan to sai ya kasance azimtar ashura'a sunna fi'iliya ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata azimtar tasu'a sunna qauliya ne manzo Allah ne ya ce za a yi saboda haka ya tabbata shi ma sunna to shine za ka yi in baka samu dama kai na taran ba to kai na goma in kuma ka samu dama duk sai ka hada su bi kai tsarin falala ne da lada a kan lada sai wata al'ada kuma wanda al'ummar Hausawa a ina suka samu wata wallahu a'lam shine sallar cika ciki ana fada ko Bahaushe yace in ka cika cikinka sai a rage da wuta in kuma baka cika ba sai a cika ta da wuta to wanne za ka yi a irin yau din duk da saukin abincin ai kuna jin masu bara suna ta bara wani ya zo ya ce maka shi wallahi kwanansa biyar amma wasu kuma ƙarya ne ba kwanansa biyar bai dora ba wani kuma ya ce bai da lafiya ne ba shi da halin da zai je aiki ya samu ga shi nan dai masu bara iri-iri duk da Qur'ani ya ce wanda ya roƙa ku ba shi in kuna da shi wanda ma ya kasa roƙa kun gane shi shi ma ku ba shi in kuna da shi to haka shari'a ta ce in kana bayarwa kuma sai Allah ya baka to wannan sallah ta cika ciki maguzanci ne ɗan uwana maguzanci ne sallah ta cika ciki ra'a ce sallah wani kuma ya ce sallar maɗebi har ma maɗebin ake ajiyewa da wasu jirgin nama sai yau da magariba a rakwar kwaba a ciko to wannan maguzanci ne ba addini ba ne in kana yi ka daina in ba ka yi ka huta babu lada ma anzalallahu biha bi sulfan babu abinda Allah ya saukar na hujja akan haka masu fadan ma kawai ƙarya suke yi babu shi kuma sai aka dace a irin wannan rana ta yawm ashura'a 10 ga watan muharram a ranan ne yan shi'a suka yaudari jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu husain suka ce ya zo za su taimake shi ya karɓi mulki to shi wannan gwamna ne Yazidu sai ya amfani da ɗan farare kuɗaɗe sai ya tarwatsa kayansu ka san kuɗaɗen nan suna aiki sai ya tarwatsa kansu sai ya tarwatsa su ya yi amfani da siyasa da mulki sai kuma ya tura wani cewa lalle don umarnin da shi Yazidu ya bayar cewa ya ce kada a bar shi ya shigo garin bai ce a kashe shi ba to amma wani lokaci idan shugaba na sama ya ba da umarni sai ka ga na ƙasa kuma ya wuce gona da iri to a daidai wannan lokacin aka zo aka yi ta gwabzawa da shi da 'yan uwansa mabiyansa wanda suka biyo shi a kan cewa zai karɓi mulki duk da cewa sahabban da suka saura su irinsu Abdullahi ɗan Umar a daidai wannan lokacin da zai fito sun biyo shi har bayan gari suka ce karfa ka jefa karfa ka bi su fa kar ka biye su ba za su yaudare ka amma dai bai bi maganar waɗannan sahabbai ba, ya fita don ya ɓaci mulkin. Kuma haka aka yi, aka suka yaudare shi, suka watse, suka bar shi, shi da ƴan tsirare, aka far musu, aka kashe na kashewa, aka kakkashe su kusan duk, aka zo kansa shi ma aka kashe, aka ɗauko kayansa ma aka kawo cikin masallaci. Shi wannan gwamna har ya ɗauki gora yana nuna bakinsa. Anas bin Malik yana garin, khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce kai ka daina fa kun ɓatar maka. To Allah madaukin sarki ba a zalimin bawansa ba ne. Shi ma wannan gwamnan a cikin fadawansa wani fulle markai, shi ma aka kawo ga kayansa aka jera cikin masallacin. Allah saboda yana so ya gwada ikonsa, an jera shi da waɗansu fadawansa. Wani maciji ya tafi ya siɗaɗo ya zo ya shiga kayan shi wannan gwamnan, ya ɗan yi mintuna ya fito kuma ya fice kayansa. A gwada maka ya yi mummunan aiki. To a wannan ranar Ashura da aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk duniya a lokacin babu wani jikan manzon Allah an bashi ba. To sai aka samu wasu kuma suka yi murna, har suka yi fati, suke dafa abinci, suke murna. To wannan shi ne cika ciki. To za ka yi dan Allah? Ka ga maguzanci ne ko? Ba addini ba ne. Wasu kuma ‘yan shi’ar su kuma sai suke baƙin ciki, su sa baƙaƙen kaya, wasu ma su fidda jini a jikinsu, suna kiran ya Hussein, suna shirka. Kwanaki goman nan kaf duk ɗan shi a baƙin kaya yake sawa, sai dai wanda ya tuƙiya, wai suna zaman makoki. Ba haka musulunci ya ce ba. Musulunci bai karantar da irin wannan ba. To ka ji sallar cika cikin kama guzanci ne. Wasu ne suke murna an kashe jikan manzon Allah, suke dafa abinci suke murna. To kai kuma sallar maɗebi, aka ebo maka wannan eba-eba, to ka rabu da wannan. Kar ka sake ajiye wani bindi wai za ka yi sallar maɗebi, ko ka ajiye wani jirgi za ka yi wani sallar maɗebi, ko ka siyo ka za ka yanka don wannan. Ba addini ba ne, maguzanci ne. ‘Yan uwa musulmai, ai hattara, duk abin da za ka yi na addini ka bi shi da tushe, ka yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. To kada na cinye lokacin, inda lokaci ne ɗan kaɗan muke ɗan taɓa karatu. To bari mu ɗan taɓa shi ma wannan littafin da muke yi. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Za mu tashi shafi na 18 ƙarshensa, gaɓa ta uku, cikin jarimomi laifuffuka da malam ya lissafo. Bayan ya lissafo, ya fara lissafowa manya-manyan zinubai, ya lissafa wato shirka da Allah, ya lissafa laifuffuka masu yawa. To daga ciki kuma sai ya ce akwai qatlun nafsi, kashewa rai, allati harrama Allahu illa bil haqq, ran da Allah ya haramta a kashe face sai da haƙƙi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce kenan ko da haƙƙin ma in za a kashe rai ɗin, ba wai ordinary mutum ne zai je ya kashe mutum ba in ya cancanci kisa, sai dai mi hukuma ce, alƙali ne zai yanke hukunci, hukuma kuma shugaba ya tabbatar azartas masa da hukuncin. Ba mutane ne za su ɗauki hukuncin a hannunsu ba. In mutum ya yi laifi, laifin ya kai na kisa, haka kawai mutanen gari sai su kashe shi, ba haka ake ba. alƙali ne zai yi hukunci, shugaba kuma ya rattaba hannu a zartas da wannan hukuncin. Wannan shine abinda shari'a ta sani. Kamar sihiri boka, hukuncin boka kisa a shari'ar musulunci, amma ba mutane ne za su gane wannan boka ne su je su kashe shi ba, a'a, ƙara za a kai shi a ce wannan bokanci yake. Alƙali kuma ya duba ya lalaba ya kawo hujja ya zartas ya ce hukuncinsa kaza ne, saboda yana sawa a yi kisa shi ma. To Allah maɗaukin sarki ya ce, walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yana siffanta bayin Allah masu rahama, yana siffanta siffofin mutanen Allah, mutane na ƙware. Sai ce walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, su ne wanda ba sa kiran wani tare da Allah wato a matsayin abin bauta na daban. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, ba sa kashewa rai da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi, haƙƙin kuma wato sai da hukuma kenan. Wala yaznuna, ba sa yin zina, zina jarima ce, laifi ne mai girma. Wa man yaf'al zalika, duk wanda ya aikata haka, yalqa athama, zai haɗu da zunubi. Yudha'afu lahul azabu yawmal qiyama, za a ninninka masa, a ruɓanya masa azaba ranar tashin alkiyama. Wa yakhludu fihi muhana, zai dawwama a cikin azaba yana wulaƙantacce, Allah ya tsare mu. Illa man taba, face wanda ya tuba. Wa amana, yayi imani. Wa amila amalan salihan, ya aikata aiki na ƙwarai. Wa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, amma wanda da yayi wannan mugun aiki sai imani ya zo masa, to sai aka toge shi aka ce banda shi, duk zunubin da kai in ka tuba kafin wato rai ya zo makoko shi, sai Allah ya karɓi tubanka. Yuqbalu tawbatu ma lam yugargir, ana karɓan tuban mutum matuƙar rai bai zo makoko shi ba, lokacin da zai zo ya fita sai ka ce ka tuba, wannan tuban ba za ta amfane ka ba. Tun kana tsakiyar abin sai ka tuba ka kwaɓi da abin ka ce ka daina, ba za ka yi ba. Sai dai in haƙƙi ne na wani to sai ka mera wani, amma haƙƙin Allah in ka tuba ka kwaɓo ka daina wannan aikin, to ga sakamakon tukuici da za a baka. Wa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, munanan nan da kai ta yi laifafukan sai a baddala su a sanja su su koma kyawawa, a rubuta maka kyawawan lada. Kun ji lutufi na Ubangiji da tausayi da rahama da jin kai, Allah so yake kowa ya zama na ƙwarai, sai dai wanda ya ƙi da kansa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, tunin damin Allah ya kasance. Wa kana wa lam yazal, Ubangiji ya kasance bai gushe ba, ya kasance ghafuran mai gafara ne, rahiman kuma mai jin kai. Allah ka gafarta mana ka ji kanmu. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace, ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa, bakwai masu halakarwa. Ashirku billah, tarayya da Allah. Yan uwa musulmi, duk ibadar da mutum yake yi in dai ya hada da shirka kamar bai yi bane, kamar kayi gini ne akan kumfa ba foundation, duk ibadar da zaka yi, duk sallah, duk azumi, duk aikin hajji, duk kyautatawa, duk biyayya a mahaifa, duk karatun Alkur'ani, in dai za ka yi shirka to rushasshe ne, domin tauhidi shine foundation, shine asali. In babu kadaita Allah to aikinka bai samu base ba, bai samu gindin zama ba. Da yawa za ka samu, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun, da yawa wanda Sheikh Usman Anhude ya yake su sarakunan nan, da ya yake su sun cakuɗa addini ne da shirka, suna sallah suna azumi kuma suna shirka, sun yadda da boka. in za su yi tafiya sai sun nemi sa'a. Kai ma in haka kake, to ka sani kana aikin banza, kuma ba ka ba aljanna. In ka mutu a wannan, ka mutu banza, ka mutu mushe, ba kai ba aljanna har abada. Kai da jin daɗi ya ƙare maka, wai da man dan ka ji daɗi a duniya kake shirka. To in ka mutu, iya jin daɗin da kai a duniya shine rabanka, babu wani kuma sauran jin daɗi ya ƙare maka har abada. To yanzu ka yadda da wannan? Ka yadda ka ji daɗi a duniya ka mutu ka shiga azaba har abadan abadi na? In baka yadda ba ka daina shirka, in baki yadda ba ki daina shirka. Wata shirka take saboda ta mallake mijin, ta mallake kowa a gida, sai abin da ta ce. Ke kuma in kin mutu sai yadda aka yi da ke, ba jin daɗin nan, mallakan nan ta kauce miki. To manzo Allah ya ce ku nisanci ɗabi'u guda bakwai masu halakarwa, ashirku billah, tarayya da Allah, wasihiru da sihiri, tsafi da bokanci, duk a nisance su. Wa qatlun nafsin lati harrama Allahu illa bil haqq, da kashewa rai da Allah ya haramta, face bil haqqi, face da gaskiya. Rai da Allah ya haramta, to a nisanci kashe ta sai da haqqi. Haqqin nan kuma ana nufin haqqin shari'a. Haqqin shari'a, daga cikin haqqin shari'an nan akwai sayyibu zani, yana da aure kuma mazinaci ne, in aka kama shi da shaidu guda hudu, turmi da taɓarya, aka kai shi wajen alƙali, hukuncinsa kisa, arrajamu, za a jefe shi da dutse har ya mutu. In an masa wannan hukuncin an gama, kuma laifin ya ƙare a duniya, sauran ayyukansa in ya kai shiga aljanna, za a kai shi aljanna. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum fudi ne kacal aka kashe su saboda zina. Akwai ma'iz, akwai kissar gamidiya, akwai wani lebura da wani ya dauke shi ya kai shi aiki gidansa, da ya kai shi aiki gidansa sai ya tafi kayansa, ya bar shi da matarsa yana ta aiki. Shedan kuma ya shigo ya abin da zai yi, saboda haka suka rudu juna, shi da matarsa kai zina, kuma ya zo ya kama shi. Yana kama shi, wasu masu san zuciya suka ce, to za ka fanshi ɗanka, za a bada awaki 100 da kuma kuyanga. Kuma ya je ya ɗauko ya bayar, sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce, a kuyangar da awakin raddun alaika, za a dawo maka da shi. Wa alabnika mi'ata jaldin wa tagribu amin, ɗanka tunda bai yi aure ba bulala 100 ne hukuncinsa, da kuma za a bakuntar da shi shekara 1 a kai shi gidan maza. Akan matar wancan kuma, ita kuma hukuncinta ya ce, ya Unes, ya kai Anas, ku tafi ku je, in ta tabbatar farjim ha ku jefe ta. Hukuncin ta kenan. Amma in aka jefa mutum, hukuncin ya ƙare. Akwai hatsari mai girman gaske ka je kai zina da matar aure. Hatsarin da kake tunkara, duk aikin da kai na lada, gobe kiyama za a zo da kai, a zo da mijinta, a ce gashi nan shi ne ya ha'inci matarka a shimfiɗa, amma ga ayyukansa na lada, ebi abin da kake so, ka bar mar abin da baka so. Da Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa hadisi, sai ya ce, fa mata dhunnun, ya ji ya kalli sahaba ya ce, me kuke zato? Da Allah, yanzu kai za ka bar mar ƙwaya ɗaya lada ɗaya? Eh, bayan ka je wajen da kai ma lada kake nema, baka sani ba ladanka zai kai ka haye, amma sai aka ce ga bonus. Eh, du za ka kwashe ka sa a ayyukanka na alheri, ka shiga aljanna kana murmushi, shi ku a jefa shi wuta, ba shi da lada ko kaɗan. Ita kuma matar, hatsarin da take fuskanta shi ne, arayuwar barzakh za araba za araba azabar da za a yi wa al'ummar annabi a yi mata rabi a rayuwar kabari yanzu ke kin yadda ke zina kina da aure ki ha in ci mijinki dan baya gari to hukuncin kenan kun san mutane sun dauka kiyama wasa ne shi yasa suke abin da suka ga dama to kun ji jarima ta zina saboda haka haka kuma ya faru mutum kudi ne kacil aka kashe su akwai wanda aka kashe su sai wasu sabai suke cewa ku ga Allah ya rufa musu asiri sun kuma duk su suka kawo kansu ba ma kama su akai ba duk kowa imaninsa ne yake kawo ya ce ya rasulullah zanaitu fatahirni wani zai ce ya ma'aikin Allah na yi zina a tsarkake ni manzo Allah ya kawo da kai ya ce wai haka je ka tuba tunda ba a kama shi ba ya sake benu su bai sake jiyowa sai da ya sau hudu sai ce kai manzo Allah ya ce abihi jinun wai yana da hauka ne yake tambayar sabai suka ce lafiyarsa am shariba khamra ko dai ya sha giya ne sabai suka ce ba abin da ya sha sai ya ce me ya sanar da kai zina sai ya fada sai ya ce to aje a jefe shi da waye ai ba tambaye shi ba balle a samu ta shi dai shi ne ya kawo kansa to bayan an jefe shi sai wasu suna guzuru tsoma sai manzon Allah ya ce wallahi laqad taba tawbatan wallahi ya tuba da za a raba ladan tubansa a mutum 70 a cikin al'ummar annabi ya kai asasa aljanna kaga shi dan aljanna ne to saboda haka zunubi ne mai girma to amma in an kama mutum da shaidu ba ku ƴan anguwa ne za ku masa hukunci ba ku abin da yake a kanku kai shi ga hukuma alƙali shi zai mar hukunci shugaba kuma gwamna shi zai sa hannu a zartas da hukunci in bai yi ba ko kun yi aikin ku kun tsira saboda haka laifuffuka manya-manyan da za a nisance su akwai shirka da Allah akwai sihiri tsafi don a samu dukiya wani ma sihirin yana yi ne saboda abokin harkarsa yana nema ya wuce shi gware don kwafe shi ko ya cilla shi ga duniya ko kuma shi ya samu dama da kuma kashewa rai ha kawai a kama mutum a kashe shi saboda ya yi hukuncin kisa to ba a ce ku kashe shi sai ku kai shi ga hukuma yanzu kamar waɗansu garuruwan da in an kama ɓarawo kawai sai a sa masa taya a ƙone shi wannan zalunci ne ba a ce a yi haka ba ko mutum ya cancanci kisa to ba ku ne ordinary mutanen gari za ku kashe shi ba hukuma za ku kai hukuma ne za ta kashe shi shi ne zaman lafiya kuma shi ne abin da ya fi wa qatala nafsan lati harrama Allah illa bil haqq da kashewa rai ba tare da haƙƙi ba illa bil haqq shi ne sai aka ce as-sayyibul zani sai kuma me sai kuma wanda ya radda ya bar addininsa in an kama shi man baddala dinahu faqatluhu wanda ya nuna musulmi ya koma kafirci ku kashe shi an samu wasu da suka zama kafirai saboda duniya saboda an ba su kuɗi an ba su kaza har suna ta ƙoƙarin jujjuya alkur'ani saboda sun san kuma ƙarya suke to duk wanda ya ridda ya bar musulunci an kama shi kashe shi za a yi ko ya tuba tubansa ta mar amfani a lahira amma hukuncinsa kashe shi kawai za a yi sai kuma wanda ya kashe rai sai a kashe shi to su ne uku shi ne haƙƙin shari'a su ne mutum uku da aka ce illa bil haqq sai da haƙƙi nau'o'in mutane uku to ina ga nan za mu dakata in Allah ya kai mu wani satin sai mu ɗora a kan akalin riba shi ma wani digire ne mai zaman kansa wanda muna so in mun zo shi ma mu gama da shi kafin mu shiga wani waje abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa. Abinda mu kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.